Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cikakken ikon Isra'ila kan Gaza. Ya kuma bayyana cewa wannan ya sabawa ƙasar Palestine. Yana mai mai da martani ga kalamin shugaban Amurka Joe Biden na cewa ingantattun hanyoyin samun maslaha za su iya kawo daidaito kan bambancin ra'ayoyi tsakanin shugabanni dangane da matsayin ƙasar Palestinawa da yake magantawa dangane da matsayin gwamnatinsa a ranar Juma'a. Biden ya ce akwai nau'uka da dama na samar da hanyoyin samar da maslahar ƙasashe biyu. A lokacin da aka tambaye shi ko ba zai yi wa sami sasancin ƙasashe biyu ba a yayin Netanyahu yake mulki, Biden ya amsa da cewa a'a ba haka ba. Biden ya faɗa a ranar Juma'a cewa ya tattauna da Netanyahu a kiran farko da fadar White House ta yi a kusan wata guda da shugaban Isra'ila game da hanyoyin da za a bi don samar da ƴantacciyar ƙasar Palestine. Yana mai ba da shawarar hanya ɗaya da za ta kumshi gwamnatin da ba ta soji ba. Dakarun Amurka sun kai hari kan makamin yaƙi da jirgin ruwa na Houthi da ake shirin harbawa wanda kuma aka auna gabar tekun Bahar Maliya a jiya Asabar. Babban kwamandan Dakarun na Amurka ya ce lamarin wanda shine na baya-bayan nan a yayin da karuwar tashin hankali a tekun Bahar Maliya da gabar tekun ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a duniya da kuma haifar da fargabar toshe hanyoyin samar da kayayyaki ya auku ne da sanyin safiyar jiya Asabar. Wannan ne hari na bakwai da sojojin Amurka suka kai kan tashoshin harba makamai na Houthi a cikin mako guda. Fadar White House ta ce waɗannan hare-haren sun zama tilas domin kare jiragen ruwa na kasuwanci da na sojojin ruwan Amurka a tekun Bahar Maliya da gabar tekun. A jiya Asabar, Majalisar Tsarin Mulkin Ƙasar Senegal ta bayyana jerin 'yan takara 20 na ƙarshe da za su fafata a zaben shugaban ƙasar na watan Fabrairu, wanda babu sunan shugaban 'yan hamayya Usman Sonko da Karim Wade dan tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wade. Shugaban ƙasar Macky Sall zai miƙa mulki bayan fatali da wa'adin mulki na uku wanda ya kawo ƙarshen raɗe-raɗin da suka taimaka wajen hura wutar tashe-tashen hankula mafi muni a tarihin ƙasar ta yankin Afirka ta Yamma da ke da zaman lumana. Jerin 'yan takarar da majalisar ta amince da su ya haɗa da wanda shugaba Sall ya zaɓo domin ya gaje shi, Prime Minister Amadou Ba da tsohon magajin garin Dakar Khalifa Sall da kuma tsohon Prime Minister Idrissa Seck. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana damuwarsa kan yiwuwar komawar Donald Trump a fadar White House. Ya kuma ce ya ɗauki ikirarin tsohon shugaban na Amurka na cewa zai iya dakatar da yaƙin Ukraine da Rasha cikin sa'o'i 24 a matsayin mai matuƙar hatsari. A wata hira da gidan talabijin na Channel 4 na ƙasar Burtaniya da aka watsa a ranar Juma'a, Zelensky ya gayyaci tsohon shugaban ƙasar kuma ɗan takara na gaba a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican da ya ziyarci Kyiv, amma tukar Trump ɗin ya cika alƙawarinsa ta hanyar da za ta iya gamsar da Ukraine. Shugaban na Ukraine ya nuna damuwarsa kan yiwuwar shugabancin Trump, inda ra'ayin Trump na tattaunawar zaman lafiya a Ukraine zai iya ya ƙumshi Ukraine ta ba da kai ga Rasha. Wani harin da ke da alamun Isra'ila ta kai kan sojojin Iran jiya Asabar a Damascus, babban birnin ƙasar Siriya, ya kashe akalla manyan kwamandoji 5 na dakarun Quds na Tehran. Harin ya ruguza wani ginin gidajen jama'a inda ya binne waɗanda suka mutu a cikin baraguzan ginin. Gidan talabijin na Siriya ya nuna wata babbar motar tona baraguzai tana ƙoƙarin kwashe tarkacen ginin da ya ruguje domin ciro garwaki daga ƙarƙashin baraguzan. Isra'ila bata ce ofar a hukumance ba kan ko ita ce ta kai harin. Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da shirkuta a birnin London ya shaidawa kafofin yaɗa labaran Larabawa cewa yana da yakinin makamin rokar Isra'ila ne yadda ke ginin ya ruguje.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Lagos, inda wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa masana tattalin arziki inda suke ta fashin baki akan abubuwan da suka faru a Najeriya a mulkin da ya gabata da kuma abin da suke hasashe zai faru a wannan shekara da muke ciki a wannan sabon mulki na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. To bari miƙa ku ga malami na gaba da zai bayyana kansa da kansa.
Assalamu alaikum, mai magana Dr. Ado Shu'aibu dan Sudu, National President Arewa United Consultative Forum, also National Vice Chairman Arewa Youth Development Association da sauransu, wato shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗa kan mutanen Arewa tare da tuntuɓar juna, sannan mataimakin shugaban ƙungiyar cigaban matasan Arewacin Najeriya. Assalamu alaikum. Sannan abin da muke so gwamnati ta mayar da hankali a kai, na farko dai a tabbatar da tsaro, na biyu ma'adinanmu da suke ko ina ya zama yana ƙarƙashin controlling din gwamnati ba controlling din waɗansu individual ba waɗansu mutane daban, na uku ya zama an kyautata ainihin asibitocinmu, na hudu ya zama an gyara ainihin hanyoyinmu da suka lalace, na biyar a kyautata ainihin karatu na boko hadda na islamiyya duka ilimi, na shida a sama wa matasa aikin yi a ƙirƙiro ayyukan yi domin a sama wa matasa aikin yi, na bakwai gwamnati ta nemi manya-manyan filaye a Najeriya ta ringa yin direct labor, tana yin noma na kanta ba a babu waɗansu ‘yan sama da faɗi kuɗi su sawo abinci a sa a rumbun gwamnati ba, su sawo mara kyau, su sawo gashi nan dai iri-iri wanda idan ya daɗe ma sai ya lalace. To gwamnati da kanta ta buɗe manyan gonaki wanda za a ringa yin noma domin ciyar da ƙasa da abinci, daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha da gwamnatin local government. Na takwas a yi ƙoƙari a yi controlling shaye-shaye da matasanmu suke yi, a tabbatar an daƙile shaye-shaye, sannan su waɗannan 'yan shaye-shaye idan an kama su ba gidan yari ya kamata a kai su ba, aje a hada su da 'yan fashi, aje a hada su da 'yan kidnappers, aje a hada su da 'yan terrorists, aje a hada su kuma da manya-manyan mutane wanda wannan ba adalci bane. Irin waɗannan mutane idan an kama su gonakin da gwamnati ta fafake ake aiki, to a kai su yi aikin gona a waɗannan gonaki, kuma a koya musu ayyukan hannu domin su zama beta Najeriya, domin kai su gidan yaro ba shi ne zai gyara su ba, kamar mutum ma yana primary ne sai ka kai shi university, a gidajen yarin ne suke ainihin ƙara ainihin ilimi na waɗansu miyagun ayyuka. Na tara na ji gwamnati tana magana cunkoso a gidajen yari, to wajibi ne a fito da wani tsari ko wata doka, su kansu masu shari'a daga magistrate zuwa shari'a court da sauran makamantansu, ya zama duk wani case da yake da element na ainihin civil, kotu ta kori wannan ƙara ta ce wannan case civil case ne ba criminal case ba, don haka a daina kai mutane wetin tiraya ba a wani case da a ƙarshe case din ya zama civil, ko kuma ma kotu ta kori case din bayan mutane sun sha wahala a gidajen yari, domin akwai ma'aikata marasa tsoron Allah waɗansunsu waɗanda koda civil case ne za su yi criminalizing ɗinsa su mai da hi criminal case kuma su bayar da charges akan kitsin, sannan a kai mutum gidan yari idan aka kai shi gidan aka kai shi kotu, sannan a tura shi watching trial. Don haka idan aka dauki wannan mataki za a rage ainihin cinkoso a gidajen yari, kuma ina mai tabbatar maka za a samu sauƙin ainihin abubuwan da ainihin suke faruwa wanda waɗansu za su shiga gidan yaron idan suka fito su zama alaƙaƙai a ƙasa. Don haka muna wa gwamnatin nan fatan alkhairi, kuma mun tabbatar ba da dadewa ba hatta farashin man fetur ɗinnan na tabbatar zai sauka, da sauran matsatsi na rayuwa za a samu sauƙin sa nan gaba, inda 'yan Najeriya sun yi haƙuri sun ƙara haƙuri. Don haka nake wa ainihin 'yan Najeriya albishirin na in Allah da komai zai zo wa Najeriya daidai. Duk wani institution ko kuma waɗansu jami'ai na gwamnati ko na security ko waɗanne iri a buɗe waɗansu gurare masu yawa wanda idan mutum ya ga ba a yi ba daidai ba zai iya tura ainihin information ko complain akan wani abu da aka yi na ba daidai ba ko kuma aka yi masa na ba daidai ba, wannan waɗannan takardu za su dinga zuwa fadar shugaban ƙasa direct. Domin akwai ƙananan ma'aikata waɗansu masu tsoron Allah waɗanda ana yin almundahana a wajen da suke, amma ba su da hanyar da za su ba da bayani ko kuma su kai labarin wani badakala ko almundahana da ake yi. Akwai waɗansu kuma waɗanda za a ɗora laifi ko kuma a yi musu ba daidai ba a hukumance, ya zama sai dai Allah ya isa babu inda za su je su kai kuka, to dole ne su bayar da haɗin kai a cutar da su ko da ba sa so. Don haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata wannan gwamnati ta yi kuma ta mai da hankali a kai, domin samun bayanan sirru ta waɗansu kafofi wanda ba na hukuma ba. Akwai 'yan Najeriya da yawa waɗanda suke da ainihin wannan cikin na abubuwan da suke faruwa a wani gurare ko kuma waɗansu abubuwa da aka yi musu wanda yake ba daidai ba, amma babu inda za su je su yi kuka a share musu hawaye, ba kuma inda za su je su faɗa domin a sake bincikawa. Wanda alhamdulillahi mun san hukumar 'yan sanda kaɗai ce take da irin waɗannan gurare, wanda idan sun yi maka ba daidai ba za ka iya zuwa gaba domin a sake bincikawa, kuma in kai sa'a a ƙarshe ka samu adalci. Amma sauran hukumomi babu irin waɗannan, shine dalilin da yasa waɗansu suke yin abin da suka ga dama kuma su cika ransu ba babbaka. Kuma dole ne ka bayar da haɗin kai akan abin da ake tuhumarka a kai ko da ba gaskiya ba ne, domin ainihin talakawa da sauran al'ummar Najeriya su samu walwala, sannan kuma su samu ainihin amino adalci, kuma a kare musu da musu, wannan shine zai tabbatar da human right. To wajibi ne waɗannan abubuwa a ci gaba da bincikensu domin a tabbatar cewa an dawo da kuɗin al'umma domin su ma 'yan Najeriya su samu better life. Domin Allah ya danƙara mana arziki na ƙasa, wanda ba na jin akwai wata ƙasa a duniya da take da arzikin da ainihin da Allah ya jibga a ƙarƙashin ƙasa kamar ita ƙasa tamu ta Najeriya. Amma abin takaici sai kuma gashi ɗan Najeriya shi ne ya fi kowa shigar halin ha'ula'in, ya fi kowa shigar halin ni'yasu. Don haka wannan gwamnati ta mai da hankali domin ta ajiye ainihin wato record. Domin idan mutum ya aikata aiki na alkhairi to har abada wallahi sunansa ainihin ba zai goge ba. Me yasa muke tunawa da Sassa Ahmadu Bello Sardo na Sokoto? Me yasa a kullum muke tunawa da Sassa Abubakar Tafawa Balewa? me yasa a kullum muke tunawa da irin su Chief Obafemi Awolowo, me yasa muke tunawa da irin su Joseph Tarka, me yasa muke tunawa da irin su Dr. Malam Aminu Kano. Mutane ne wannan ba su tara abin duniya na ku zo ku gani ba a lokacin da Allah ya dauki ragamar ainihin shugabancin Najeriya ya ba su. Don haka waɗannan shugabanni namu na yanzu su ma su dauki irin wannan ainihin step domin su ma su zama abin koyi, sannan su zama abin tunawa a kowane lokaci. Wannan shine shawar da nake so in bawa ita ainihin wannan gwamnati wanda mun san tana da ainihin fata na alkhairi. Assalamu alaikum.
Kaga kaman maganan janye tallafin karin wutar lantarki da ake hasashen gwamnati za ta yi a kai, to kaga wani abu ne wanda yake ya tabbata ba jama'a ne ke gabansu ba, ba kuma tausayin al'umma ne a gabansu ba, wanda yake muna kallon cewa yanzu ma babu wutan sai a yanko maka bil yanda aka ga dama kuma a zo kuma a ce kuma ka biya. Sannan kuma masu ma wanda ake ce ma mita a gida wanda suke sayan kati su sa, su kansu sun sha koke-koken cewa ma sai su biya kuɗin ma, amma kuɗin ma baya ma shiga cikin abin nan nasu. So mu shawaran mu anan gun ga ita gwamnati, ya kamata ta san fa wannan arziki na ƙasa fa na fa al'umman ƙasa ne, ba an yi su ne na waɗansu mutane waɗanda gaba ɗayan su in ka haɗa su ba su kai mutum dubu ba. Saboda haka mu kiran da muke anan shine gwamnati ta fahimci wannan cewa an yi ta ne domin jama'a, kuma an kafa ta ne don jama'a, kuma jama'a ne kuma suka zaɓe ta kuma ta kai matsayin da take kai. Saboda haka da janye tallafin mai da kuma tunanin ƙarin kuɗin wutar lantarki da ake tunanin yi, to wannan wani abu ne wanda yake muna ganin bai kamata ba, kuma ba daidai ba ne, kuma ba a wannan lokacin ya kamata a yi wannan ba. Saboda ya kamata a kalli baya ƙarin kuɗin mai da aka yi an samu matsala fiye da yanda ake tsammani, to balle kuma a ce kuma an kuma ƙara kuma kuɗin wutar lantarki, wutan ma da ma ba ta sai ka wuni wani lokaci ka kwana baka ma same ta ba, bai wuce aka maka na awa ɗaya ko awa biyu ba, sannan kuma a ce kuma an yi kuma ƙarin wutar lantarki. Mu muna ganin wannan ba adalci bane, wannan ana shiga haƙƙin bil'adama fiye da yanda kake tsammani. Saboda haka a duk duniya abin da ya shafi waɗannan abubuwa na jin daɗin rayuwar al'umma gwamnati ba ta wasa da su. To amma tun da ƙasar tamu ba mu san haƙƙoƙi na bil'adama ba, shi yasa muka tsinci kanmu a wannan yanayi.
A nan za mu dasa aya a wannan shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibril wanda ya haɗa shirin daga birnin Lagos, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ta haɗa shirin daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Tare da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin mu kawo muku wani sabon shirin. Mu huta lafiya.
Kuwa gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta rayuwar birni da sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da Hantsi. Yau cikin yardan Allah subhanahu wa ta'ala, shirin ya kawo mu a birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana. Kamar yadda muka sani, wannan shiri tana haska fitila ne kan faɗi tashi da al'umma da suke yin kaura daga wajajen da suke musamman kauye zuwa birane domin neman abin da za su rufa wa kawunansu asiri. Yau shirin ya iso da mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana, kuma za mu tattauna da wani bawan Allah da shi ma ya yi kaura daga jihar Tawa zuwa jihar Ashanti na kasar Ghana. A ranka dade, ya sunanka, daga ina ka fito ka iso nan kasar Ghana?
Sunana Yahaya, daga Niger nizo jihar Tawa. Ni ɗan Ilela Ummani ne, na zo wurin neman abinci wanda zan tuhama kaina asiri, in tuhama iyayena asiri.
shekaran ka nawa da haihuwa a duniya, sannan kana da iyali daga can jihar Tawa?
To shekara ta ina tunanin zan kai shekara 32. Ina da ƴaƴa guda biyu, mata guda ce gare ni. Insha Allah.
To me ya sanadiyan yin ƙauranka daga wato jihar Tawa zuwa nan kasar Ghana?
To nazo neman abinci ne. Nazo neman kuɗi ne, tama kaina asiri yayina kuma sana'ata ɗinki na tela ne nake yi. Insha Allah. Yawo ne nake yi, ina neman to asiri. To rana Alhamis taso ni zakara na ran Lahadi, ni za kwana na uku da hanya. Ba na wuce sati daya cikin na biyu ne nake. Yau karon gani a zakwa ta farko Ghana furin neman abun duniya. Insha Allah.
Na san a shan Nijar akwai dai wasu ayyuka dai haka. Me yasa baka yi waɗannan ayyuka ba, ka ce kai dai za ka rungumi wato zama nan ƙasar Ghana?
To mu dai ya aikin mu noma ne, ba mu da aikin yi. Sai yin aikin daji ya ƙarasa mun ka kakace mun girba abin da mun ka shuka, mun ka sa cikin huran ajiya, sai mu zo ƙasar wata ƙasa hurin nema. Yana da kyau ka fito wata ƙasa hurin nema, ya fi ka zauna gida bakar sana'a yi. Gaskiya za a mu kallon mutunan banza. Yana da kyau ka fito ka nema abin da za ka tuwa kanka asiri. Insha Allah.
Nuna min lokacin da ka taso daga Nijar zuwa, na wasu kalubale ka fuskanta a hanya?
To gaskiya hito mu da Nijar ana mutane walakanci kala-kala a hanya. Dan gaskiya akwai wata hanya ake ne ake bi ta ruwa, nan cin hanci ya yawa. Wallahi idan zaka tsallaka ruwa kudi su amsa jika bakwai, jika takwas, kuma ga iko duk inda ka biya akwai yabbai huri-huri an daura da hanya jika. Ga ma wasu ƴan damfara can gefe suna cutan mutane.
To da ka shigo Ghana satin ka nawa kenan?
Sati na guda ne cikin na biyu nike, ban tun hasa TV ba. Sana'a ɗinki nike, yawo ne nike, ina nema abin da Allah hore min shi nike aiki.
Ya aikin yake, ka tuna mana ranar da ka fara aiki?
Ranar na raba na fara aiki. To ran farko ga ni fito dai ban hasa samun 20 city. Su ne nema nijar shi na ci tansiri na aji tansiri saboda in samu abin da tara na aika ma iyayena su da iyalina. Suma samu abin da sun ka ci.
Tun ran da ka iso nan kasar Ghana, akwai wani kalubale haka da ka fuskanta, imma tsakanin kai da masu iko ko hukuma ko kuma kai da 'yan ƙasa?
Gaskiya da ni zaka garin nan ta Ghana, yadda nake jin daɗi kamar yadda ina ƙasar mu, babu wanda ga takura min sabilillahi, ba abin da ga takura min lafiya. Lau 'yan ƙasa ba su mutum reni, kuma iko ba ruwan shi da kai, kowa shi har gaban shi ne ake yi. Insha Allah.
Yanzu kana da wani tsokaci da zaka gaya ma ainihin wato al'umman yankin Hausawa wa hasatan waɗanda suke Nijar game da zamanka da nemanka a nan ƙasar Ghana?
To alhamdulillah, gaskiya 'yan Nijar ina muku fata alheri, ina godiya kuma da yadda Allah kana wannan ƙasa mai albarka da zaman lafiya da wani cigaba ba wani tashin hankali. Duk mai fatan zakuwa na nan gina mishi fata alheri, akwai zaman lafiya cikin ƙasa ta Ghana. Babu wani dogon bayani, ba mai takura ma wani, iko bai takura maka, 'yan ƙasa ba su takura maka. Kuma gwargwadon hali alhamdulillah mutum ya samu abin to asiri. Insha Allah.
To yanzu a yi tunanin komawa Nijar nan zuwa gaba, ko dai iyalinka gaba ɗaya za ka iso da suna har in an samu karbuwa nan Ghana?
To alhamdulillah, ni dai a halin da nake ciki, idan yau Allah hore min daga nan zai ki saukan ruwa, in Allah sana samu abin da zai nema, zan koma in yi noma. Dan ba ne da mai kula min, ta wani ni kadai ne ga nema shi sa kawai. Gaskiya ba na iya ka iyali na nan gida, idan ni ka iyali na bar iyayi na can ba mai kula da su. Insha Allah.
Magana zungu ne baka san zungu birawa ai tata. Marry me, yo, Adiza, marry me, yo,
marry me you oh Adizane
Adizane
eh Auntie Adizane
Adizane eh
Adizane
Adizane
eh Auntie Adizane
Adizane
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.